شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وانا درس المكين أن نقوم شابيو أتكم موفا إمام مالك وانا دامي أيوه 21 ga watan Rabiu Tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda ya dace da 19 ga watan 5 na shekarar miladiya 2006. Imam Malik yace babu wudu'in na'im idza qama ila as-salah. Yace wannan babi ne da yake magana akan alwalar wanda ya bacci idan ya tashi zai yi sallah. Wato bayan Imam Malik ya mana bayanin yadda ake alwala, ya ce al'amalu fil wudu, wato sunnar yadda ake yin alwala, sai kuma ya biyar da shi babin, to idan mutum ya tashi yin alwalar lokacin ya tashi daga bacci yaya zai yi, ko kuma idan mutum yana da alwala sai ya bacci idan ya farka zai yi sallah yaya zai yi. A farkon tartibin mun ga yadda Imam Malik ya kawo mana lokacin sallah, kamar wato farkon abin da mutum ya kamata ya yi ya san lokacin sallah, domin sai lokacin sallah ne ya yi sannan za a neme shi da ya yi sallah ɗin. To ya san lokacin sallah, sannan in ya tashi zai je masallaci ya tabbatar yana halin da bai kamata ya shiga masallaci ba, shine kar ya zamanto ya ci tafarnuwa ko albasa. To sannan kuma ya soma tunanin sauran sharuɗan sallah, shine alwala. Ya faɗi yanda to ya mutum zai alwala. To sai abubuwan da suke warware alwalar su ne yanzu Imam Malik ya soma kawo mana su a wannan babin. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وان حديث امام مالك يرويته ده مالك من ابو الزناد عبد الله بن ذكوان ده الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ده ابو هريره من انبتي cewa wani yana daga cikin mafiya ingancin isnadin da aka ruwaito hadisi da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkanin waɗanda suka zo a cikin wannan isnadin din mun yi bayanin tarjumar su da shi Abdullah ibn Batwan da shi al-A'raj. عن أبي هريرة دق أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا أنت يتاشي دق برشنسة فليغسل يده يوانك هنوسة معنى يد أنا وجل الكف وتزواويا هن قبل أن يدخلها في وضوئه تنكا في يسني هنو أتكين روان الولنسة وضوء بفتح الواو da wudu'u ba. Mun ambaci cewa akwai bambanci tsakanin aikin da kuma abin da ake aikin da shi. Bambancin kawai a wasalin wawu din ne, a wasalin farko din ne. Wudu alwala, wudu ruwan alwala, suhur cin sahur, sahur abincin sahur, wujur zuba magani a yi wa mutum duran magani, wajur shi kansa magani. To haka wannan mutsarid ne a lugar Larabci. Fa'ul da fa'ul ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalansa, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, domin ɗayanku bai san a inda hannunsa ya kwana ba. Wannan matabar illa ne, wato kamar illar abin da yasa zai wanke hannunsa kenan. Wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana shi domin bayanin yaya mutum ya kamata yayi in ya tashi daga bacci zai yi alwala. Tunda aka ce fala yudkhil yadahu fi wudu'ihi, kar ya sa hannunsa a cikin ruwan alwalansa, sai kaga ana maganar ya tashi daga bacci in zai yi alwala ne, ba wai kawai in ya tashi daga bacci kafin ya komai sai ya wanke hannunsa ba. A'a, idan mutum yayi bacci ya tashi ya zo zai yi alwala, ya kawo ruwan alwala, to kar ya tsoma hannunsa a cikin ruwan har sai ya wanke shi. Kuma haka wannan riwayar ta zo, sai ya wanke shi ba faɗi adadi ba, ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba faɗa ba. A wata riwayar ta Ibn Khuzaima falyarsilhu marrataini aw talatan, amma shi amma a riwayar ta zo a cikin Sahih Muslim ta abokin Imam Malik a wajen neman ilimi shine Sufyan ibn Uyayna, malamin mutanen Makka, kamar yadda Imam Malik yake malamin mutanen Madina a wannan zamani, malamin mutanen Makka shine Sufyan ibn Uyayna al-Hilali. A shi da ya rawaito hadisin daga malamin nan nasu Abu Zinad, sai yace falyarsil yadahu salata, a wata riwayar salata marrat, ya wanke hannunsa sau uku, sai ba tare da shakka ba, ba tare da kuma rashin ambaton adadi ba, sai ya ambata cewa sau uku mutum zai wanke hannunsa. To a wannan wannan hadisin ya nuna mana abin farko da mutum zai yi in ya tashi daga bacci ya tashi zai yi alwala. To sai dai an yi saɓani, kowane bacci ne ko kuwa sai baccin dare kawai? In mutum ya kowane bacci ne ko kuwa sai baccin dare? Jumhurin malamai sun tafi akan cewa a kowane bacci ne, sawa'un baccin dare ko baccin rana. Waɗansu malamai kuma suka ce baccin dare ne, shine maganar Imam Ahmad ibn Hanbal. Hujjarsu ko shine ai ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, domin ɗayanku bai san a inda hannunsa ya kwana ba. Bata yabitu baitan wa baitutan wa bayatan, abinda ake nufi da albaituta ko kuma albayat shine mutum ya kwana a cikin abu, ya kwana a cikin abu. Fa bitu ura'in nujum, bitu ura'in nujum, na kwana ina kirga taurari, masu soyayya a lokacin jahiliya idan masoyiyar tasa sai mata abinda baya tsammani, to in ya tashi da daddare sai ya kasa bacci, sai ya kwanta ya rinka kallon taurari suna tafiya, yaga wannan ya taso, yaga wannan ya taso, duk sai ya kirga taurarin sama da idansa zai iya gani, kaga bai yi bacci ba, ya kwana yana yin haka. To Larabawa sukan ce fabittu ura'in nujum, ya kwana yana wato dakon taurari. A wannan to sai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ke san a ina hannunsa ya kwana ba, kaga sai yayi maganar kwana, saboda haka baccin dare ake nufi. Dan haka suka ce wannan hukuncin akan baccin dare ne, amma baccin rana kiyasi za a yi, ba za a ɗauke shi bisa da ƙarfin yadda baccin dare yake ba. Dan haka su a wajensu idan mutum ya tashi da daddare bai halatta ba, wajibi ne kafin ya yi wanka, kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa ya zamanto ya wanke shi a cikin ruwan alwala, ya zamanto ya wanke shi. Sauran malamai ko suka tafi akan cewar wannan umarni a baccin dare da baccin rana duk ma'anarsu ɗaya, domin suka ce illar da ake guda a cikin baccin dare baccin rana ma za a iya samunta, domin illar shine ana shakka yayin da mutum yake bacci ta yiwu hannunsa ya fada kan najasa ko hannunsa ya fada kan dauda. Idan kan najasa ne kaga wanke hannun ya zamanto tilas kenan, in ku kan dauda ne to ya zamanto mustahabi. To ko kuma ya zamanto yayin da yake bacci ya soshe soshe ta yiwu wajen susar ya susa inda ya zamanto matattaran najasa ce, domin musamman a su a wancan lokaci kamar yadda muka yi bayani yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun sun kasance a tsakiyar hoge suke yi, ba tsarki da ruwa, inda tsakiyar hoge suke yi ba mamaki mutum yana cikin bacci garin soshe soshe ya je ya sosa inda yake akwai burbuɗin najasa a wajen. in ma ba najasa ba ya je ya sosa abin da yake idan ya shiga cikin idan ya shiga cikin ruwan na alwala saboda ruwan na alwala dan kankani ne zai sanya shi ya sa masa kyama a cikin zuciyarsa yayin da yazo zai cigaba da alwala da shi sai ya zama to wannan ya sashi ya je ya zubar da ruwan kage yayi barna ko musamman a wancan zamani da yake ruwan da ake da karancin ruwa kage wannan bai dace ba to ko ba ma ba a wancan zamani ba ko a wannan zamani kamar yadda muka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar cewa mutane za su zo a ƙarshen zamani da suke wuce iyaka wajen addu'a da wajen alwala yana daga cikin wuce iyaka wajen addu'a mutun ya rinka barna wajen amfani da ruwa kaga ina amfani ka zo za ka yi alwala sai ka ga ruwan yayi dauda sai ka fararar da shi saboda rashin bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ka ji wannan umarni shikenan sai ka iya amfani da ruwan so ganin cewar a wannan ma'ana a wato cewa hannu ya fada waje wanda yake na najasa ko wajen dauda zai iya faruwa yayin da mutum yake bacci da daddare zai iya faruwa yayin da mutum yake bacci da rana dan haka jumhurin malamai suka ce sai mutum yayi bacci ya tashi sawa'un baccin dare ko baccin rana ya wanke hannunsa kafin ya tsoma shi a cikin kwaryar alwala to sannan abu na biyu malamai suke bincike a wannan hadisin shine cewa shin wannan umarni wajibi ne ko kuma mustahabi ne domin zahiri kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi yace fala yudkhil yadahu fi falyaghsil yadahu qabla an falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina ya wanke hannunsa tun kafin ya sashi a cikin ruwa kaga umarni ne to zahiri kuwa in aka ce umarni ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nufin tilas ne ai sai in an samu wani dalili da yake nuna cewa wannan ba tilas bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kan tsana ta mu al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace alwala kaga sai ce da na umarce su amma kaga yin aswaki mustahabi ne idan umarni bai zo ba bi ma'ana tilastawa wato tun ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin umarni da yin aswaki da ya zama to tilas wajibi ai to wannan umarnin zahirin sa kaga dai umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yabsil sigatul amr da lam ma ta am ya wanke hannunsa ya wanke hannunsa to Imam Ahmad shi ba shi da wani rikici da wannan ya tafi a zahirin sa yace wannan umarni ne da yake nuni da yake tabbatar da umarni ne na wajibci amma a wankan amma a baccin dare wannan magana Imam Ahmad kenan wadansu malamai kuma daga cikin malaman zahiriyya suka ce kuma wani irin bacci ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanki a wanke hannun a wanke hannun kuma kasancewar cewa yayi min nawmihi in dai ku tashi daga baccin sa bacci ya dace ko baccin dare ne ko baccin rana sau haka malaman zahiriya suka tafi akan cewa wajibi ne idan mutum ya tashi yin alwala bayan yayi bacci ya tsoma hannunsa a cikin kwarya ba tare da ya wanke shi ba to wannan ya saba ma Allah sai ya yi istighfari waɗansu daga cikin su ma suka ce wannan ruwan ba zai iya alwala da shi ba to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne mafiya yawan malamai shine maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa mafiya yawansu sun tafi akan cewa wannan umarni mustahabbi ne to idan malamai sun ce wannan umarni mustahabbi ne me yasa shi suka mai da shi mustahabbi bayan ga shi zahirin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibci ne ga shi kuma yayi umarni da haka sai suka ce ai a ƙarshen hadisin akwai dilala akan cewar ba yana nufi na tilas bane domin cewa ya faɗi illar ba ku san a inda hannunku ya kwana ba da daddare bi ma'ana shakkar da kuke yi akan cewar akwai najasa a hannunku ko babu najasa wannan shakka ita ta sa ku ya kamata ku wanke hannunku to sai suka ce tunda ko mun sani cewa idan mutum yana shakka ko akwai najasa a jikinsa ko babu najasa a jikinsa ba wajibi ne ya wanke ba mustahabbi ne tunda yaqini shine cewa babu najasa samun najasar shakka ne da haka ba zai tashi daga yaqini ba saboda shakka da haka sai suka ce nan ma wannan hukuncin za mu dauka mustahabbi ne mutum in ya tashi daga bacci sawa'un baccin dare ko baccin rana kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala to mustahabbi ne gare shi ya wanke hannu kuma sannan suka ce wanda waɗansu suna ganin cewa wannan hikimar da aka faɗa a ƙarshen hadisin nan shine dalilin umarnin cewa saboda gudun cewa akwai najasa a hannu waɗansu kuma suka ce a'a ba wai saboda wannan bane hukunci ne na bauta ta'abbudi ne daga Allah madaukakin sarki wato bi ma'ana da ka san inda hannunka mai kwanta alal misali idan ka kwanta ka nannade hannunka ko ka sa kafar hannu kai bacci idan ka tashi zakai wanki idan ka tashi zakai alwala wannan hannun da ka lullube shi da safar hannu sai ka wanke shi ba za ka tsoma shi a ciki ba kaga nan wajen ai babu shakka ce baka da shakka cewa hannunka da tsarkin sa amma su sai suka ce umarni ne na ibada baka san hikimar wannan umarni ba dan haka ai aiki da wannan umarnin Allah zai baka lada to waɗanda ku suka ce umarni ne wanda yake an bayyana hikimar sa sai su ce a'a idan ka kwanta ka lulluba hannunka kamar misali ka sa safar hannu to in ka tashi zaka iya kawai tsoma hannunka a cikin ruwan alala ba tare da ka wanke ba domin ka san inda hannunka ya kwana in ga bambanci tsakanin sabanin malamai akan wannan al'amari din waɗansu daga cikinsu kamar Imam Malik a wata riwayar ya ce wannan umarni ne na bauta ba a san hikima ba a san hikimarsa ba saboda haka sawa'un ka tsara hannunka ko baka tsara hannunka ba in ka tashi zakai alwala sai ka wanke hannunka kafin ka tsoma shi a cikin ruwa waɗansu kuma suka ce a'a wannan hukunci yana da illa dan haka idan ka tsara hannunka ba sai ka wanke shi ba kafin ka tsoma hannunka a cikin ruwan alwala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fi wudu'ihi ya wanke hannunsa wato kar ya tsoma hannunsa ya wanke hannunsa kafin ya sa shi a cikin ruwan alwalansa wannan ana maganar ruwan alwalar da yake a cikin ƙwarya ko buta wanda yake bisa al'ada yawanci haka suka kasance suna alwala ko a cikin tafa kamar yadda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Zaid ya je gidansu su mutanen Madina al-Ansar sai aka kawo masa ruwa a cikin tasa ta tagulla yayi alwala daga shi dan ya karkata tasar a hannunsa ya wanke hannunsa kafin ya soma tsoma hannunsa yana wankewa wato bakin abu da yake ba irin kusan da ya kaga wani hadith da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala daga ibriq daga buta wanda take da baki yawanci dai da ƙwarya ce da zaka ji an ce mata ko ina wudu'ihi ko kuma at-tawr to saboda haka wannan hukuncin yake banci wato wurin alwalar abin wato tasar alwalar ko butar ko ƙwaryar alwalar da ake da zaka yi da ba zai yiwu kai buruwa ba kai ka tsoma hannunka a ciki ko kuma ka karkata wato wuyan ƙwaryar ya farara a kan hannunka amma idan da kamar a ce a gefen katon tafki ne fa ko kogi da yake gudana shi yaya mutum zai yi to jumhurin malamai da suka tafi da cewa akwai illa a ciki suka ce wannan babu laifi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fi wudu'i ruwan alwala shi wato ruwan teku ko ruwan kogi ko ruwan tafki ko ruwan baho shi ba za a kira shi wudu'u ba yafi karfin a kira shi wudu'u yafi karfin ruwan alwala shi ya tsama za a ga a cikin tafan fikihu kamar inda Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahu Allah yake kansa yake cewa a cikin risala misalun wato idan wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasa sai bada misalin qalilul ma'i ruwa mai ruwa wato ruwa wanda yake kadan da misali yake cewa ka aniyatul wudu kamar ruwan alwala ƙwaryar ruwan alwala wato ƙwaryar take rike da ruwan alwala wanda ba yawa gare ta ba amma idan ruwa ne na tafki to suka ce jumhurin malamai suka ce kawai zaka iya tsoma hannunka kai alwalar amma masu cewa umarni ne na ibada wanda yake tace riwaya ta biyu wajen Imam Malik kuma shine ra'ayin waɗansu daga cikin ahlul zahir masu cewa wannan umarni ne na ibada ba mu san hikimar ba sai suka ce idan mutum ka zo ka samu wannan ruwan karasa makamfaci to sai ka tsoma gefen rigarka ko gefen rawaninka a cikin tekun ka ɗauko ka matsi a kan hannunka ka wanke hannun kai haka har sau uku aiki da hadisin nan sannan ka tsoma sanya hannunka kana wankewa sai an yi saboda umarni ne na ibada ba sai hikimarsa ba ba sai hikimarsa ba to amma az-zahir zahirin magana shine cewa asali wajen hukum wajen umarce umarcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin hukuncin shari'a asalin su a bayyana illarsu sai idan malamai sun buga sun yi tunani sun rasa gano illa daga hanyoyin da ake gano illa a cikin usulul fiqh akwai hanyoyi masu kai daliban ilimi za su zo a cikin ilimin usulul fiqh yanda ake gano illa yanda ake gano hikimar wani hukunci to idan sun buga sun kasa gano hikimar hukuncin sai su ce to wannan Allah ne kawai yake yin shi dan bauta gare shi so haka mun san abin bautan abin ba kawai mu aikata kamar yanda yace in muka tashi sallar azhar mu yi bayan sakatar rana daga zawal mun san hikimar haka ba sallar la'asar ma ba mu san hikimar sanya mata wannan lokaci ba babu wata hikima illa wannan ta'abbudi ne to suka ce wannan sai idan an rasa bayanin hikimar tukuna to amma wannan kamar wanda yake a cikin wannan hadisin bayanin hikimar ya zo dan haka suka ce a cikin hali irin na wannan babu laifi mutum ya je kawai ya tsoma hannunsa a cikin ruwan ruwan kogin ko ruwan tafkin ko ruwan bafan haka dalika ma ballanta kuma mu yanzu da yawa-yawan mu da yawa-yawan yanzu a birane abinda muke da shi ruwan famfo ne in ka bude ruwa zai kwararo ko ruwan shawa zai kwararo sai ka wanke hannunka to kaga kenan yin wannan sunnar bai hau kan mu ba sai dai a kan waɗanda suke ganin umarni ne na ta'abbudi wanda za mu sake dawowa a kan maganarsu idan mutum ya zo fara alwala sannan haka dalika malamai sun ce wajen fi wudu'ihi sun ce hatta ma ruwan da mutum zai yi wanka shi ma wannan hukuncin yana kansa idan kana da ruwan wanka a cikin bokiti ko a cikin daro ko a cikin mataki za ka yi wanka to shi ma wannan matakin ba za ka tsoma hannunka a cikin ruwan ba in za ka yi wankan janaba sai ka karkatar ko kuma ka sanya wani abin ɗiba ka ɗebo ruwan ka wanke hannun naka sannan ka so ma tsoma hannunka ka ci gaba da wannan ibada taka duk saboda ne saboda cewa ruwan wanka da ruwan alwala duk hukuncinsu ɗaya ne to daga nan ne malamai suka ɗauki wani hukunci cewar da suke kiransa da cewa wurudul ma'i 'ala an-najasa yahtalifu an wurudin najasati 'ala al-ma wato idan ruwa yazo ya samu najasa hukuncin sa daban ne idan najasa tazo ta samu ruwa hukuncin sa daban ne ba hukuncin ɗaya bane idan ruwa yazo ya samu najasa ruwan zai tsarkake najasa kamar da ba kauyen nan yayi fitsari a gefen masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo guga cike da ruwa a kwarara a kai kaga wannan ya tsarkake ruwan ya tsarkake fitsarin saboda nan an samu wurudul ma'i 'ala an-najasa an kwarara ruwa akan najasa amma ita najasar ta zo ta samu ruwa to wannan hukuncin daban ne idan ruwan kadan ne za ta cutar da shi idan ruwan ba kadan bane yana da yawa ba za ta cutar da shi ba suka ce dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya hana mutum ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala domin nan wajen za a samu wurudin najasati 'ala al-ma najasa ta zo ta shiga cikin ruwa to idan najasa ta zo ta shiga cikin ruwa wajen wato gefen ruwan da yake kusa da ita sai ya zamanto najasa in ya zamanto najasa wanda yake kusa da shi shi ma sai ya zamanto najasa in ya zamanto najasa wanda yake kusa da shi wa bitali har ya kai kasa tunda ruwan ba shi da yawa wannan shine mazhabar Shafi'iyya to rashin yawan nan nasa yana da iyaka ko ba shi da iyaka to wanda suke sabani Imam Shafi'i ya tafi akan cewa yana da iyaka shine idan ya zamanto qullatani al-qulla kuma an yi bayanin ta akan cewa wato shine katuwar salkar ruwa wanda yake sai majiyin karfi ne zai iya daukan ta shi ma ya tashi daukan ta sai dai ya dauke ta a saman kafadarsa saboda haka ba ruwa ne wanda yake kadan ba to idan kamar haka yake in ya kai wannan miqdarin guda biyu nasa tulu manya-manyan tulu guda biyu ko kuma mu ce randa manya-manyan randuna guda biyu idan ya kai in suka kai wannan ruwa ya kai wannan yawan to idan najasa ta fada cikin sa ba za ta fice shi ba, amma in bai kai wannan yawan ba, in najasa ta fada ciki ko ta canza shi ko bata canza shi ba, za ta mai da shi shi ma mai najasa. Saboda manzo, saboda suka kafa hujja da hadithin Ibn Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cike cewa idza kana al-ma'u qullatayn ko idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath, idan ruwa ya kai kulla guda biyu, ya kai manya-manyan randuna guda biyu, to najasa, to baya najasuwa, baya karban najasa. To sai suka ce abinda wannan yake nunawa, idan bai kai wannan miqdarin ba zai zamanto zai iya najasuwa. Fahimta? To amma wannan hukunci ne wanda yake banci mazhabar Imam Shafi'i, sai kuma wata riwaya a mazhabar Imam Malik, wanda al-Imam Abu Zayd ibn Abi Zayd al-Qayrawani a cikin risala ya ambace ta, ya ambaci wannan riwayar, kuma haka nan ma a cikin askari, shi wanda askari akan ta ya tafi kan cewa idan ruwa ba shi da yawa kamar ruwan alwala ko ruwan wanka, to ɗan najasa ko dursar ko dugon fitsari ne ya fada cikin ruwan, ko bai canza shi ba, bai canza ɗanɗanonsa ba, bai canza launinsa ba, bai canza warinsa ba, suka ce ruwan ya zamanto najasa, ba za a iya amfani da shi ba. Amma wannan sabanin mashhurin abin da yake ne a mazhabar Malikiya, mazhabar Imam Malik, su jumhurin malamai sun tafi akan cewar ruwa ba za ka cire masa hukuncin tsarki ba har sai idan sifofinsa sun canza, komai kankantarsa komai yawansa, komai kankantarsa komai yawansa, ba za ka kashe hukuncin cewa ya wato tsarkinsa ya zare ba, an zare masa tsarki sai har idan tukuna ya jirkita a launi ko a ɗanɗano ko a wari da abin da ya fada cikinsa na najasa. Idan haka suka ce wannan hadithin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya sa hikimar sun yadda da cewa wurudun najasa ta alal ma, wato zuwan najasa ta zo ta shiga cikin ruwa tana cutar ruwan, suka ce tana cutar ta kawai idan za ta yi tasiri ta jirkita ɗaya daga cikin kamanninsa guda uku. To saboda ganin cewa galibi ruwan alwala ba shi da yawa, kuma galibi idan najasar da take hannu ta taɓa wannan ruwan za ta jirkita shi, shi yasa aka yi umarnin kan cewa a wanke hannu kafin a sa hannun a ciki. Sannan matsala da nake cewa za mu kawo ya zuwa gare ta shi ne cewar wannan wanke hannun da mutum zai yi kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala, shin idan mutum ya wannan wanke hannun shi kenan kuma gagaran kawai sai tafi zuwa kuskuren baki, ko kuwa daidai yake da wanke hannun alwala da aka ce mutum in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wanke hannun alwala yake farawa sau uku, sau ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba. Waɗanda suka tafi da kallon zahirin lafazi su ce a'a, ai wannan wanke hannu daban ne, wannan wanke hannun da ake yi wanke hannu ne na wato a cire a kashkaɓa shakka daga cikin zuciya in an tashi daga bacci, ko kuma a ma'ana ta biyu wanke hannu ne na ibada, amma wancan wanke hannu na alwala wannan sunna ce daga cikin sunnonin alwala da ake neman mutum ya yi sawa'u ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba. Saboda haka akwai sunnar in mutum ya tashi kenan, in mutum ya tashi daga bacci sunnar alwalarsa abu biyu zai yi, farko ya wanke hannunsa kafin ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwala, sannan kuma ya zo ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwala ya wanke hannu da niyyar cewa wannan wanke hannu na sunnar alwala ne. Waɗansu ko malamai suka ce wannan zai wadatar, suka ce domin ibada idan ya zamanto kan cewa manufarta ɗaya, to ɗaya tana zamantowa na ibada ɗaya, ɗaya zai ta tsaya maimakon ɗaya, ana samun niyaba, suka ce maqsudin shi kansa wanke hannu ɗin na alwala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa'u ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba, maqsudin wannan wanke hannu saboda ya tsaftace hannunsa ne kafin ya so mu tsoma hannunsa a cikin ruwa, inda ya san hannunsa yana da tsarki amma ya kasance sai ya wanke hannun kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwa. Dan haka aka sabanta hadisin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Zaid, haka aka ce fa afraga ala yaminihi, sai ya kwarara ruwan akan hannun damansa, faghasalaha thalathan, a wata riwayar kuma faghasala yadayhi thalathan, wato farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba ya tashi daga bacci bane sai ya kwarara ruwa a hannun damansa sannan sai ya wanke hannun daman wata riwayar kuma aka ce sai ya wanke hannuwan guda biyu to sannan da ya tashi wanke bakinsa kuskura baki sai aka ce fa adkha thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin ruwan sannan ya debo ya wanke ya kuskura bakinsa ya shaka ya face shi talata garafat da kamfata guda uku saboda haka kaje kenan ko da ba baccin dare bane idan mutun ya tashi daga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi alwala baya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala saboda ya tsaftace shi an ce hikimar yin haka shine idan mutun ya tsoma hannunsa a cikin ruwa to wannan zai sanya ruwan ya zama to yayi dauda haske ruwan zuciyarsa ta rinka kyankyamin amfani da ruwan kuma duk wanda ya san musamman waɗanda suke yin ayyuka na ƙarfi kamar aikin noma ko aikin makanikanci ko aikin abin nan wanda aiki wanda ake amfani da hannu zai iya shiga wurare daban-daban ya san cewar in ya tashi yazo zai yi alwala wani lokaci ma sai kaga yana buƙatar sabulu ma kafin ya wanke hannunsa kafin ya fara alwala to ba dan komai bane sai dan saboda tsafta wanda yake wannan yana da asali a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan abu na ƙarshe a cikin mabhafin wannan hadith din shine wanke hannu din nan sifa biyu yake dauka wanda yake malamai sun yi sabani akan wace sifa ce tafi waɗansu suka ce mutum ya zuba hannun ya wanke hannunsa na dama sannan ya debo ruwan ya wanke hannunsa na hagu ya sake debo ruwan ya wanke hannunsa na dama ya sake debo ya wanke hannunsa na hagu biyu kenan ya haka sau uku amma riwayar hadithin sayyidina Ali na sifarta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewar da ya tashi ya kwarara ruwa ne a hannunsa sai ya wanke hannayen gabaki daya to waɗansu malamai musamman akwai daga cikinsu Abdulrahman ibn al-Qasim cikin manyan almajiran Imam Malik yana ganin wannan sifar ta biyu ita ce tafi domin tafi isa matuƙa wajen tsaftace hannu sabanin ka ce za ka sa hannu ka wanke shishi kadai sannan ka wanke wannan shishi kadai waɗansu suka ce a wancan sifar ta biyu almuhim wannan kowanne mutum ya yi ya zo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi nuni da ɗaya na farko ta yi nuni da na biyu kowanne mutum ya yi ya zo da sunna insha Allah sannan akwai magana ta ƙarshe a wannan hadisin kafin mu je wannan asar na sayyidina Umar wannan hadisin ya nuna mana cewar kenan bacci yana da warware alwala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa wato in mutum yayi bacci ya kwanta har ya kwana yana bacci to idan ya tashi zai yi alwala ya wanke hannunsa kamar wato a kenan sananne ne idan mutum yayi bacci in dai zai yi sallah dole sai ya sake yin alwala to wannan hukunci ne wanda yake muttafaqun alaihi akan baccin da mutum yayi a kwance idan mutum ya kwanta a kwance ya bacci yana warwala alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar bacci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala ba wai shine yake warware alwala ba shi wato wurin da ake tsammanin samuwar warwarar alwala ne sababi ne na warwarewar alwala ba wai daga kai bacci ko yaya yake shikenan alwalar ka ta kare ba a'a sababi ne na karewar alwala domin me domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Safwan ibn Assad yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna lilmusafir illa min janaba walakin min gha'itin wa nawmin wa bawl walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu idan mun kasance idan kunna safar mun kasance muna tafiya kada mu cire huffi an san huffi ai ko takalmin fata da ake sawa mai kamar safa wanda ake sanya shi a cikin takalmi sau ciki ko a sa shi a cikin fadi ai tafiya da shi ko a cikin sandal yace kar mu cire wannan huffi har kwana uku da dare uku sai dai in mun yi janaba idan hukuncin janaba ya haukan mu wato dole mu cire mu yi wanka amma walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm amma dan saboda bayan gida ko bawali ko fitsari wannan ba sai mun cire hukumin mu ba shi wannan yake nufi wato yana nufin idan ɗayan mu yaje bayan gida ko yayi bawali ko yayi bacci in yazo zai sake alwala kenan to in ya sake alwala ba sai ya cire fuskinsa ba to kaga sai aka ambaci bacci tare da bayan gida da bawali wanda nuna kan cewa kenan bacci yana daga cikin abin da ke warware alwala kuma wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake nunawa kenan cewa idan mutum ya tashi daga bacci idan mutum ya tashi daga baccin dare kar ya zai yi alwala wato bi ma'ana ba in ya tashi ba zai ce ya tashi da alwalarsa ba dole sai ya sake wata alwalar abin da ya sa malamai suka ce ba wai baccin ne yake warware alwala ba sababi ne abin wato sababi ne da yake kawo warware alwala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aina al'ainu wika'us sahi al'ainu wika'us sahi فإذا نامت العينان وكاء الصحي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء مثلا صلى الله عليه وسلم يقول إذا نو سوني واتو مزرجي سوني مزاجين سوني مزاجين وجم كاين جدا سوني مزاجين جبرا سوسكي ساري تتريه دك جيكم مشن إذا نو سوني سكي سنياشي kar ya sanya kar ya take har ya zama to alwalarsa ta kare da fitar rihi amma idan idanun suka yi bacci istatlaqa alwika shikenan an saki linzayi an saki bakin sarka kana sakan bakin sarka me zai yi sai ya buɗe shi yasa wata ran wani sahabi ai wani daga cikin tabi'ai yana inkarin cewar duk baccin da kai alwalarka na nan wata ran a cikin masallaci sai ya kwanta bacci yana zaune kusa da shi akwai ina jin ko Abu Musa al-Ash'ari ne ko wani daga cikin sahabbai ya sake abarsa sai lokacin sallah tsakanin asar da al'asar ne lokacin sallar al'asar ta yi sai ya ce masa tashi kai alwala ya ce ni ba zan yi alwala ba ai abin nan bacci baya warware alwala na san duk abin da yake faruwa da ce baksa abin da ke faruwa ba ni ya san abin da ka yi sai ya taraji daga kaulinsa to saboda wato ba wai cewa daga mutum ya yi bacci shi kenan tabbas alwalarsa ta kare ba a'a bacci wuri da ake tsammanin warwarewar alwala to shi yasa malamai suke saɓani wani irin bacci ne yake warware alwala kuma idan mutum ya yi bacci irin wanda yake warware alwala ya sanya ma kansa dan gadi yace ka kula da ni idan wani abu ya fito in ka tashi ka gaya mu in ba abu da ya fito ka gaya mu kamar yadda aka rawaito Abu Musa al-Ash'ari yana yi in yayi sallar azhar a masallacin Kufa sai ya kishin gida ya bacci rana ya sanya ma kansa dan gadi yace idan la'asar ta yi ka tashe ni in ka ji wani abu ya fito ka gaya mu in saki alwala in ka ji ba abu da ya fito ka gaya mu in tashi in mutane sallah saboda haka daga ya tashi yace me bayani in ya gaba sai je sallah bisa wannan wannan ya daga cikin mufradat din Abu Musa al-Ash'ari shi kada ya karo to yana da wannan yake yin wannan sauran sa abai ba su wannan tamyizin ba to amma an yi sabani bisa wannan zatar bisa wannan mazinna din to shine yanzu ba wannan Imam Malik ya kawo maganar Sayyidina Umar ibn al-Khattab kuma inda dama nake ce muku mazhabar Imam Malik akan ce mata da abinda ake ce mata al-Umariyya Umariya ake ce mata saboda yana yawan bibiyar fatoyin Sayyidina Umar kanta akan fatoyinsa yake aza hukuncen mazhabarsa da fahimtarsa ga alkitabu was sunna bayan Sayyidina Umar sannan ya koma ga Zaid bin Thabit ya koma ga Ibn Umar amma saboda yawan yanda yake rike fatoyin Sayyidina Umar da hukuncensa yayin da yake khalifa ake ce ma mazhabarsa al-Umariya to haka nan wajen shine ya kawo mana maganar Sayyidina Umar da yake cewa idan nama ahadukum mutaj'an falyatawadda idan ɗayan ku yayi bacci a kishingide yayi alwala bi ma'ana wato idan yayi bacci ba a kishingide ba sai yayi alwala ba wato baccin da yake karya alwala a bisa wannan magana ta Sayyidina Umar shine baccin da mutum yayi a kishingide baccin da mutum yayi a kishingide amma idan yayi a zaune ba zai bata alwala ba in yayi a tsaye ba zai bata alwala ba in yayi lokacin sujada ba zai bata alwala ba in yayi lokacin ruku ba zai bata alwala ba sai idan yayi mubtadi'an wannan shine ra'ayin sayyidina Umar amma Imam Malik da ya dauki wannan shi ya fitar da ka'ida ne babba yace mutum idan ya tashi yin bacci abinda zai duba yayi bacci ne a halin da yake ya halin da yake wato abinda zai karya alwala zai iya fita cikin sauki ko ko ba zai iya fita cikin sauki ba in a wannan halin ne alwalar ka ta kare sannan amma idan yayi bacci halin da yake baccinsa zai iya zamantowa mai nauyi amma ba a halin jikinsa zai fice ba ko a nan wajen alwalarsa ba za ta kare ba wannan tana da ta'kidi wannan ka'idar shi yasa yanda sauran malaman mazhabar su suka faɗa cewa babu abin ka'idar Imam Malik wajen bacci shine baccin ya zamanto mai nauyi kuma wanda mai nauyi koda bai tsawaita ba da kuma wanda ya tsawo koda ba shi da nauyi an fahimta mai nauyi koda gajere ne da kuma mai tsawo koda abin nan koda ya zamanto ba mai nauyi ba inda ya yi tsawo to wannan na farko da kasancewar ya zamanto mai nauyi koda gajere ne wannan shine wanda kamar wannan maganar sayyidina Umar take nunawa cewa wanda ya bacci a kwance domin idan mutum ya bacci a kwance lokacin ne mutum zai zamanto ya yi bacci mai nauyi domin ya sakankance ya kishinkida zai bacci mai nauyi sabanin idan ya bacci a wani hali ba wannan halin ba to in ya bacci a in ba a wannan halin yayi ba koda yayi tsawo alwalarsa a wajen Imam Malik ta kare a wajen sauran jumhurin malamai da ta kare ba dalili ku shine cewar an ruwaito daga Anas ibn Malik cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zama suna jiran sallar isha tun daga magariba suna jiran sallar isha abinnan haƙarsu tana kan ƙirjinsu saboda bacci haƙarsu tana kan ƙirjinsu sun sunkuya kai suna ta sharar bacci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci su tashi ki sallah ba tare da sun sake alwala ba to kaga wannan ya tsawaita ko bai tsawaita ba tsakanin magariba da isha lokaci ne tsawo ne to amma a hay'a ne wanda yake ba baccin ba zai zamanto mai nauyi ba don haka idan mutum baccinsa ya zamanto ko da ya tsawaita in dai ba mai nauyi ba ne to alwalarsa ba za ta kare ba saboda filin wannan sahabbai kuma kamar shi kansa a abin nan kamar yadda Imam Malik ya nuna a cikin hadithin Abdullahi ibn Umar wanda bai kawo a ƙarshen wannan babi wannan dai na hadithin sayyidina Umar bayyane yake akan cewa baccin da mutum ya yi a kwance in dai mutum ya kishingide ya yi bacci to alwalarsa ta kare domin ya zamanto a halin da yake zai iya ya san cewar a halin da yake zai sakankance ya yi bacci ne to amma idan mutum ya kwanta ya yi bacci fa amma yana sane da abin da ke kewaye da shi alal misali mutane suna zaune ana ta magana yana bin ganganun da ake yi wataƙila dai ya ɗan ji wani bai ji wani ba wanda ya zo ya sani wanda ya tashi ya sani to wannan bacci ne wanda yake duk da yake ya yi shi a kwance a wajen Imam Malik alwalarsa ba ta kare ba domin ba mai nauyi ba ne domin ba mai nauyi ba ne saboda haka babu ɗin abin da ake shi kansa wannan maganar Imam Sayyidina Umar akan cewa tana faɗan galibin baccin da aka yi a kwance haka yake wato bacci ne wanda yake mai nauyi amma nadiri ne kaga mutum ya kwanta ya sa matashi ya kwanta a shimfiɗar bacci sannan kuma ka ce baccin nasa ba mai nauyi ba ne sai dai idan dama bisa al'ada haka yake mai bacci ne wanda yake mara nauyi wanda yake kuma annadir la hukma lahu wanda yake nadiri ya shi ne al'ada shi ne abin da yawa mutane suke akai ba shari'a ba ta danga ba ta rafe hukunci da shi na'am Imam Malik ya ruwaito daga malamin sa Zaid ibn Aslam Al-Adawi wanda shi ma tarjuma sa ta gabata gare mu cewa malamin tafsiri ne ko malamin fiqh Imam Malik ya karatu a wajensa baban sa Aslam bawani na sayyidina Umar da sayyidina Umar ya yanta shi shi yasa ake dangana shi zuwa ga gidan sayyidina Umar ake ce masa al-Adawi maulahu yana da malittafi wanda yayi a tafsirin al-Qur'ani mai girma anna tafsira hadhihi al-aya yace tafsirin wannan ayar wato shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suke imani idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa ku yi sallah faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku ba aydiyakum ila al-marafiq da annayanku zuwa ga gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku sha ku yi shafar kai ku wanke kafafunku zuwa ga idan sawu sai bin aslan yace anna dalika idza qumtum min al-madaji' ya'ni an-nawm idan ku ka tashi daga shimfudan bacci wato in ku tashi daga bacci shine ma'ana domin wannan ayar zahirinta abinda take nufi shine cewa koyaushe ka tashi zaka yi sallah sai kai alwala inda Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wato ma'ana koyaushe ka tashi zaka yi sallah sai kai alwala kuma da haka yake a farkon addinin musulunci koyaushe koyaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alwala zai sallah sai yayi alwala sai a lokacin fatihu makka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar la'asar sannan ma aka kawo mata as-sawiq as-sawiq shine wato gari tsaki da za a sa shi a cikin ruwa a mummutsa a sha kamar je kunu kenan fuda shi kunu muna fararraka shi amma su tun ba sa fararraka shi kawai a cikin ruwan ake sa shi kunun zaki ba kunun zaki bane Abdullahi ai ba ba da jibara ba kamar dai kwaki yanda yake ba kwaki yanzu ba shi to yaci wannan sauki din dai su ba da kwaki su ba su da kwaki ba su da rogo su ci garin alkama da garin abin da yake ba da alkama shine sha'ir sai ya sha sannan magariba ta zo yayi sallan magariba da wannan alwalar ta fita la'asar sai sayyidina Umar yace ya rasulullah na ji kai wani ai kai wani abu baka kasance da kana yi ba sai yace amdan sana'atuhu ya Umar da gangan nayi wato ina sane ne haka shine yace idan mutum shine daga nan aka fahimci kan cewar kenan ba wajibi bane mutum in ya tashi zai yi sallah sai ya take alwala sai dai idan ya zaman tuba shi da karfi shi yasa kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadath hatta yatawadda Allah baya karbar sallar dayanku idan yayi hadath idan alwalar ta kare hatta yatawadda hatta yayi alwala bima'ana alwala bata wajaba sai in an samu karyewar alwalar sai in an samu alhadath idza ahadatha zani bani menene hadath to nan sai ya nuna cewar kenan idan mutum ya tashi daga bacci yana daga cikin wuraren da aka umarce shi ya saki alwala to amma wannan ba shine kadai wurin ba kamar yadda domin fassara in muka dauki ma'anar ayar a bisa fassarar Zaid bin Aslam wato idan mutum kawai ya tashi daga bacci ne aka ce masa yayi alwala tunda yake idza qumtum ila salati ay idza qumtum min al-madaji' in kun tashi daga bacci amma hukuncin ba wai kawai an tashi daga bacci bane kwarai an tashi daga bacci wajibi ne wanda nuna cewa kenan bacci yana cikin abin da yake warware alwala to haka zalika idan mutum ya tashi zai yi sallah in hali alwala ta warware saboda wani sababi daga cikin sabubban da suke karya alwala to shi ma nan wajen umarnin aya yana kai wannan mun fahimce shi daga abinda wannan mun fahimce shi daga hadisin Abi Huraira da kuma mafhumin hadisin Sayyidina Umar wanda shi zaidin aslam yayi abinda malaman usul suke ce masa at-tansisi ala ba'd afrad al-am wato ya ambaci daya daga cikin wuraren da wato hukunce masu yawa suka abinda hukunce masu yawa suka zamanto karkashin sa wato idan koyaushe kuka tashi daga koyaushe kuka tashi za ku yi sallah wannan lokaci ne ya nuna kai amme akan kowane lokaci za a yi sallah amma sai aka kebance shi da hali guda daya shine alhadath karyewar alwala to shi kuma alhadath din nan yana da halaye daban-daban sai daga cikin halayensa shine bacci shine wanda zai bin aslan ya ambata wato idan kuka yi bacci kuka tashi za ku yi sallah to dole sai kun yi alwala to ma'ana hatta sauran abubuwan da suke kare alwala ma in suka same ku in kuka tashi za ku yi sallah dole sai kun yi alwala نعم. فقال مالك امام مالك يتي الامر عندنا واتو حكمشي ا وجنمو عندنا اي wannan malamai sun yi sabani indana yana nufin wannan amal ahlul madina ne wato indana ma'ashira ahlul madina mu mutanen madina malamai a madina wannan shine hukunci a wajen mu ko ko indana ai a wajena ni maliku to ibnu abdul bar shi ya bamba shi ya bayyana mana yace wannan ba bayanin amal ahlul madina bane ra'ayin imam maliki domin an samu cikin ahlul madina akwai wanda suka saba akan wannan sauraka inda ijma'in ahlul madina ne ba za a samu wani daga cikin malaman mutanen madina sun saba akan wannan ba an fahimta aikin mutanen madina hujja ne amma ya imam malik yake ambatan sa domin wani lokaci zaka ji imam malik yace al'amrul mujma alayhi indana wallazi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da yake an hado akai an ijma'i akai a waje an ijma'i akan sa a nan madina kuma wanda ke babu sabani ko kadan a cikin sa shine kaza wan lokaci kuma yace sunna allati la ikhtilafa fiha indana wallazi alayhi ahlul ilmi bi baladina sai ya fada yace sunna take babu sabani a cikin ta kuma malamai gabaki daya a garin mu akan ta suke shine kaza wannan dukkanin su yana nuni akan amalu ahlul madina amma idan imam malik yace al'amru indana to kamar yana cewa ne akwai sabani a tsakanin malaman madina to ni a cikin sabanin wanda na rinjayar ra'ayi na ya fukarkata gare shi shine kaza shi yasa yake daga cikin abun da ya kamata daliban ilimi su yi wato wa'annan lafuzan na imam malik suna nan a cikin muwaffa suna nan a cikin mudawwala idan mutum ya tattara su ya bibi kowanne daga cikin su ya ga menene maganganun malaman da suka kasance a Madina tun daga zamanin sahabba har zuwa zamanin Imam Malik daga cikin tabi'ai daga cikin sahabbai da tabi'ai amma na Madina ya ga meye magana su akai sai wannan zai sanya shi ya fahimci menene zaurancen Imam Malik yake da wannan magana dan zaurance ne mustalah ne istilahi ne da ya sanya wa kansa abinda yasa suka fahimce shi shine ka bibi duk waɗannan abubuwan da ya faɗa ka tattara su ga baki ɗayan su ka tattara su sai ka zo kowace mas'ala yanzu kamar wannan mas'alar abubuwan da suke warware alwala sai ka koma ka ga menene ra'ayin sahabban Madina me ra'ayin Sayyidina Umar me ra'ayin Ibnu Umar me ra'ayin Zaid bin Thabit me ra'ayin Aisha me ra'ayin Abu Huraira ka bibi waɗannan sahabbai duk wanda kaga yana da wata magana akan mas'alar ka rubuta ra'ayinka sannan ka dawo wanda suka zo bayan sahabbai ka fara da fuqaha us-sab'a malaman nan guda bakwai da muka ambace su ka bibi ka ga menene ra'ayinsu sannan ba su sauran fitattu daga cikin malaman Imam Malik irin su Rabi'atul Ra'i da su Zaid bin Aslam da su Yahya bin Sa'id al-Ansari da su Ibn Shihab az-Zuhri duka ga ra'ayinsu idan ra'ayin ke zama to duk guda ɗaya ne to ka fahimci cewa idan Imam Malik yace al-amrul mujtama' alayhi inna wal ikhtilafa fihi inna yana nufin ijma'u ahlil madina in kuma kaga an yi sabani to sai kaga wani lafazi yake amfani da shi in aka zo aka yi sabani wannan dirasa ce wanda yake waɗansu sun fara yin ta amma har yanzu ban ga wanda yayi ta ba Allahumma illa kamar ti ibnu abdul bar in an tafa'a da yake shi ibnu abdul bar kan malami ne kamar inda na gaya muku shekara 30 yayin yana sharhin wannan littafi na muwatta shekara ta 30 akan wannan littafi kuma ga wani lokaci sai ya shiga cikin wata magana daban a matsaloli ɗin wannan ba lalle ya bayyana su ba wataƙila kai zaka tsinta ko kuma ka tattara daga cikin abubuwan da ya faɗa haka fitar da wani hukunci amma dai a nan wajen saboda shine farkon faɗan wannan lafazi a cikin muwatta ibnu abdul bar sai ya bayani da malik ce al'amru indana sai ibnu abdul bar ya ishara cewa wannan ba ijma'in ahlul madina bane ra'ayin imam malik ne da ya zaba a bisa abu wanda yake an yi sabani domin ya ce akwai wanda suka saba ya ambaci kamar guda biyu daga cikin tabi'ai daga cikin manyan malaman madina to shi wannan aiki na Madina a wajen Imam Malik yana da muhimmanci yana da matsayi domin idan aka samu sabani tsakanin hadisai biyu hadisi daya abinda mutanen Madina suke akai ya dace da shi hadisi daya abinda mutanen Madina suke akai bai dace da shi ba to wanda ya dace da ra'ayin mutanen Madina shi Imam Malik bai rinjaya shi zai gabatar saboda haka sanin amal ahlul madina yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma har yanzu yana da cikin angon da yake buƙatar hidima daga ɗaliban ilimi. Allah ya taimaka a samu wanda za su. Imam Malik yace la yatawabba'u min ru'ab, ba a yin alwala saboda haɓo. Haɓo shine kwararar jini daga hanci, bi ma'ana wato kaga dai jini na jasa ne ya fita daga cikin hanci, wannan baya kare alwala. Wala min dalil wala min qayhin yasilu min al-jasad, hakanan haka zalika ba'a alwala idan jini ko ruwan abin nan ko ruwan jini ya kwara ya fita daga jiki, daga ko ina a cikin jiki. Idan ruwa ya fita kamar mutum ya yanke jini ya fita, ko ruwan ciwo shine al-qayh, ruwan ciwo ya fita daga cikin jikin mutum, wannan baya warware alwala. So da haka da mutum ma yana sallah haɓo ya zo masa, haɓo ba zai kare alwalarsa ba. Abin da yasa aka aika ya zo daga aikin sahabbai, kamar yadda aka rawaito daga Ibn Umar, mutum ya fita ya wanke haɓan nasa, ya toshe hancin saboda kar ya zamanto yana ɗiga ya ɓata masallaci, kuma ya ɗiga ya ɓata tufarsa da yake yin sallah da ita. To a bisa ƙauli da cewa jini najasa ne, kaga sai ya zamanto cewa ya yi sallah ɗauke da najasa a jikinsa. Amma ba wai fitar haɓo ɗin zai warware alwalansa ba. Shi yasa aka ruwaito wannan sahabin Abbas ibn Bishr da aka harbe shi yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai, aka harbe shi da kibiya, jini yana zuba, amma ya ci gaba da sallarsa. Yace yana karatun suratul kahf, surar ta yi masa daɗi, ci gaba zai iya yankewa ba, ga zafin ciwo, ga zafin kibiya a jikinsa, ya ga amma ba zai iya yankewa. Yace bari sai, to sai ya tuno cewa to ai in kuma na ci gaba da sallar nan, mushrikai za su iya kawo ɗauki a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zo su kace shi, domin lokacin nan jini ya ɗauke ni, na yi rauni, na faɗi na suma. To shine sai ya ce bar ni gaggawa na ƙarasa sallah. A ya ce wa assalamu alaikum, ya fita ba, sai da ya gaggawa ya cika sallar tukuna, sannan ya tashi. To fitar jinin bata warware masa alwala ba, kuma wannan kasancewar jinin ya ɓata masa tufa a wajen wanda suke cewa jini na jasa ne, wannan abu ne, wannan ba jini na jasa ne a wajensu. Amma jawabinsu akan wannan shine kan cewa halin larura ba a hukunci da shi, domin wannan yana cikin halin larura, jawabinsu kenan. Wanda kuma ɗaya waɗansu malamai kuma suna ganin wannan shine hujja akan cewa jini ba na jasa bane, wanda yake al'amarin zai zo mana nan gaba. Yace wala yatawabba'u illa min hadathi, ba a yin alwala sai daga hadath. Abin da ake nufi da hadath shine wani abu wanda yake faruwa wanda da babu shi, kamar yadda aka ce man ahdatha fi amrina hada, wanda ya kirkiri wani abu wanda da babu shi. Shi yasa ake cewa alhawadith, mu dukkanin mu nan hawadith ne saboda muna da farko, wato duk abin da ke da babu shi sai ya zo ya faru, to shine ake ce ma hadath a lugha. Daga nan ne aka samu hadith, saboda hadith in aka zo aka kawo maka zance da babu maganar sai aka zo aka faɗa, asalinta daga hadath ne. To abinda ake nufi kenan a lugha. Amma a wajen shari'a abinda ake nufi da hadath shine sifatul hukmiyya tujibu li mawsufiha man astibahati salah wa ghayriha min al ibadat mimma shurita fihi at-tahara. Da malamai suka ce sifa ce hukmiyya, wato ana hukunta samuwarta a cikin mai wannan sifar, wato ba sifa ce hissiya ba, ba kamar tsawo ne da gajarta ko fari ko baki ko abinda za a shinshina ko a shafa, wato ba a riskarsa da alhawasul khamsa, ba abu ne wanda ake ji, ake gani, ake ɗanɗanawa, ake jin ƙanshi ba, a'a abu ne wanda ake ƙaddara samuwarsa. Kuma ba sifa ce ta ma'anawiya ba da ake wato ba a ganinta, amma sai dai a ga tasirinta. Yanzu kamar ilimi, a ce wane yana da ilimi, ba aka taɓa ganin aka ce a kawo min ilimin nasa, ba a taɓa kawo maka shi a cikin kwano ko a takardan, aka kawo maka certificate ɗinsa, shi kansa aka ce wannan shine iliminka, sai ga an zage shi, tunda ya san ba wannan takardar ita ce ilimin nasa ba. Ilimin wani abu ne wanda yake ba ka ganinsa, ma'anawiyi ne, sai dai ka ga alamunsa, sai dai ka ga abin nan abubuwan da suke tabbatar da samuwarsa. To ita kuwa alhadath kuwa ba irin wannan bane, domin shi hadath za ka ga tasirinsa, shi sifa ma'anawiya za ka ganta a bayyane a waje, za ka ga tasirinta. Amma sifa hukmiya babu, idan mutane biyu suka shigo, ɗaya na da alwala, ɗaya ba shi da alwala, ba abin da zai nuna maka ina ne alwala ko mara alwala, wala magana, wala zance, wala hutuba, wala wani abu. Abin da kawai zai nuna maka sai dai shi akan kansa ya ce shi wannan hukuncin ya hau kansa akan cewa ba zai iya yin sallah ba. Saboda haka hukunci ne, wato sifa ce da ake hukunta samuwarta a jikin mai ita. To tasirin wannan sifar shi ne duk wanda yake da wannan sifar ba a halatta masa ya yi sallah ba, ko ya yi wani abu da aka ce sharaɗin a yi wannan abin tsarki. To shi ake ce mahadar. To shi wannan abin da ake ce shi ne wani malamai suke ce masa kari, kuma nau'i biyu ne. Akwai ƙarami shi ne wanda yake alwala take kau da shi, akwai babba wanda yake baya kawuwa sai da wanka. To nan Imam Malik yana magana akan ƙaramin ne. Shi ne Imam Malik yake cewa wala yutawadda'u illa min hadathin, ba a alwala sai daga kari, ya kharuju min dhakarin, da yake fita daga gaban namiji, hatta da kuma ma gaban mace. Shi yasa waɗansu malamai suke cewa da Imam Malik yace min qubul, domin al-qubul ya hada mace da namiji, wato abin da yake fita daga gaban namiji ko mace, ko dubulin ko bayan gidansa, au naumin ko kuma saboda bacci. Amma wannan kaga zahirinsa Imam Malik yace wannan su ne kadai abubuwan da suke warware alwala, amma ba su ne kadai ba, domin abubuwan da suke warware alwala a wajen Imam Malik kashi uku ne. Akwai waɗannan al-ahdath, wato wurin abubuwan da suke kare, akwai abubuwan da suke kare alwala, su ne guda biyun farko, abin da yake fita daga magudanar bayan gida da magudanar bawali. Sannan abu na biyu shi ne sababi, sababin da yake kawo wannan hadasin shi ne bacci. Sannan abu na uku al-mulamata, shi ne mutum ya shafa azzakarinsa ko kuma ya shafa mace da niyyar jin daɗi, ko ya shafa ta ya samu jin daɗi ɗin, wanda yake wa'annan za su zo daga ayyukan Imam Malik bai ambace su. Amma nan wajen yana magana akan nau'in farko ne na abubuwan da suke kare alwala. Shi ne yake cewar abin dole ya zamanto ya fita daga magudanar bayan gida ko magudanar tsawali. To abubuwa ne wanda suke fita daga magudanar bayan gida. Akwai bayan gida ɗin, akwai rifi, ko abin da yake fita daga magudanar bawali, akwai shi kansa bawali, akwai mazi, akwai mani, akwai wadi. Almani shi wannan mun hukuncinsa zai zo nan gaba a wajen wanka, domin shi yana daga cikin babban kari, ba ƙaramin kari ba ne. Sai kuma almadi shi ne wanda yake fita yayin da mutum ya soma jin sha'awa, ko kuma abin nan yayin da ya zamanto yana tunani ko makamancin wannan, wanda yake ruwa ne a siriri fari da yake fita yayin da ya zamanto kancewa an samu abin nan galabar sha'awa ga mace ko ga namiji. Sannan alwadiyu kuma shi wannan galibi yana fita ne bayan mutum ya yi fitsari. Kowannan su idan ya fita daga jikin mutum yana sanya masa hukuncin rashin tsarki. To sannan yana daga cikin abin da yake fita daga magudanar bawali, jinin haila, wanda yake shi hukuncinsa zai zo, shi yana bada babban kari ga mata kenan. Sannan jinin istihaba, jinin rashin lafiya, shi ma jini ne. Can Imam Malik ya ce jini idan ya fita daga jiki baya karya alwala, haka ya ce ko? Jini idan ya fita daga jikin mutum baya karya alwala, amma idan ya fita daga magudanar fitsarinsa fa, to in mace ce, jinin ba na haila ba na istihaba yana karya alwala. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace mai yin istihaba ta yi alwala yayin da za ta ko akan ko domin yin kowace sallah. Dukkan sabuwar sallah idan ta zo yi ta sake sabuwar alwala. Saboda me? Saboda ita tana kullun jini yana fita daga jikinta. Saboda haka idan yanzu ta zo za ta yi sallah a zahar, tana cewa assalamu alaikum, jinin yana fita, to alwala ta kire. Za ta iya yin nafila, amma in ta zo za ta yi sallar la'asar, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ta sake yin alwala. Saboda me? Saboda fitar jini din karyewar alwalarta ne. To don haka malaman da suka ce, waɗansu malamai suka ce wannan sake alwalar naka wajibi ne, waɗansu kuma suka ce mustahabi ne. Dukkan riwayoyi biyu sun tabbata daga Imam Malik. To saboda me? Saboda shi wannan Imam Malik abin da yake dubawa wajen abin da yake karya alwala shine ya zamanto magudanar fitar shi yake dubawa inda abin ya fita kaga da jini zai fita ta ciwo sauran jiki ba zai ce wannan ya kare alwalarsa ba sai dai idan ya fita ta magudanar bayan gida ko magudanar bawali to idan ya zamanto magudanar duk guda biyu sun toshe ba kamar abin da ake wa mutum a je a yi masa irin ramin nan wanda za a sa masa robar abin nan robar asibiti ta abin nan ya fi tako yan medicine wanda za a sa masa wannan robar ta wanda zai rinka bawali ta ciki tana kwashe masa bawali to shi kaga kullum zai zamanto a cikin wannan yake tunda ba wai tunda ba zai rinka ma jin fitsari ba kawai ruwan zai rinka tafiya ne sanan wajen tunda gabaki ɗaya zai taho cikin bulada ɗin to amma su malamai ba su magana a kan wannan ba wanda suka yi maganar shi ne wanda zai zamanto maimakon magudanar bawalin sai a toshe magudanar sai a wata magudanar in ya tashi yin bawalin ta nan zai yi bi ma'ana wato zai ji lokacin da zai yi amma ba zai fito ta can ba zai fito ta wannan kofar to suka ce in ya fito ta wannan kofar in dai a karkashin cikinsa take alwalarsa ta kare in ku a saman ciki ne to ai da wuya ma a yi ta a saman ciki amma dai malamai sun kaddara in a saman ciki ne suka ce alwalarsa ba ta kare ba to amma yanzu kamar wanda ake sa masa irin wannan na zamanin nan na asibiti wanda yake koshi tana jikinsa to shi hukuncinsa hukuncin mai salasul bauli ne mai yoyon fitsari wanda yake fitsarinsa baya tsayawa to shi hukuncinsa shi ne kamar hukuncin mace mai istihaba idan zai koyaushe ta ci zai yi alwala koyaushe ta ci zai yi salat ya yi sabon tsahara in yana iya amfani da ruwa ya yi alwala in ba iya amfani da ruwa ya yi taimama amma kowace sallah sai ya mata sabuwar tsaharata domin wannan shi ne hukuncin wanda yake a salasul bawl wato yoyon abin nan yoyon bawali to imam malik abinda muke ce yake dubawa kenan inda magudanar fita take sannan kuma cewa fitar ta zamanto fita ce ta al'ada ba wanda ta saba ma al'ada ba yanzu alal misali kamar akwai abinda imam malik yakan ce idan mutum kamar a tsutsa irin tsutsar ciki masu wannan macijin ciki yanzu idan mutum ya je ya sha oreptal ake sha ko shi ne ke tafi da a baki ya sunan sa wannan maganin da ake sha ke tafi da dodon ciki to gashi na jini na manta sunansa suna da yawa iri ne wannan wanda ke tafi da macijin ciki din nan idan mutum ya je ya sha macijin cikin ya fito ya ji kamar yana jin bayan gida ya je ba wani bayan gida da ya fito kawai sai macijin ciki to in macijin cikin nan ya fito sai ya sake alwala ko bai sake alwala ba wala umar ka ce zai sake ko wajen imam malik ba zai sake ba saboda ba su fita ce ta al'ada ba wannan ba abu ne wanda yake na al'ada yana fita ta wannan magudanar ba hali ne ya zo masa na rashin lafiya wannan abu ya fita saboda ka ba zai sake alwala ba ko da dai tashi fita ya fita da dan sauran najasa a jikinsa wanda sauran najasan ya taba wato abin nan wajen fita din sai dai kawai ya tatsa najasa ko ya wanke ta amma ba zai sake alwala ba alwalarsa tana da ba saboda larura ba saboda shi baya wannan ba hadas ne a wajensa alhadas a wajen imam malik shine abu ya fito daga magudanar bayan gida ko magudanar bawali amma fitar ta zamanto ta al'ada kuma a halin cikakkiyar lafiya ba halin rashin lafiya ba dan ya fitar da kamar salasul bawl halin fita kuma ta al'ada shine ya zamanto ba kamar fitar wannan macijin cikin ba wala kamar mutum ya zamanto wata ran kawai sai ya ji kamar yana jin banɗaki yana zuwa sai ya ga kawai abin nan wani ƙatoton dutse ne ya fito ko wata tsakuwa ta fito to ita ma wannan ba za ta sanya shi ya alwala ba amma abinda zai kawai sai ya wanke wajen koda ta fito da ɗan sauran nan sai ya wanke wajen haka kada ya alwala wannan shine kaulin imam malik sauran malamai su abinda suke dubawa fitar ko me ya fita sai ya kare alwala shi imam malik ba fitar yake dubawa ba abinda yake fitowar da magudanar fitar da kuma sifar fitar abubuwa guda uku yake dubawa wanda su abinda suke dubawa kawai abinda yake fita din saboda haka in ce abinda yake fita na jasa ne ko ba ta magudanar bawali ne ya fita ba sai alwalar ta kare a wajen malaman hanafiya mutum in yayi habo alwalar ta kare saboda wannan wani abu ne wanda yake najasa ya fita daga jikin mutum ba ruwan su cewa ta hanci ya fita ko ba ta hanci ba kawai alwalata ta ne to amma Imam Malik yana da mura'ati din wayannan abubuwan guda uku kuma yana da abin da ya gabace shi a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowanne daga cikin wanda Imam Malik yace alwala suna kare alwala dukkanin su fitar su da suke yi daga wayannan ɗaya daga cikin magudanan ne sannan kuma fita ce ta al'ada kuma a halin cikakken lafiya illa abu ɗaya kawai shine istihaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi alwala da shi kaga fita ce da yake yi a cikin halin rashin lafiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan abin da yake zai kare alwala dan haka yace dole a sake yin alwala to Imam Malik maimakon ya rusa ka'idarsa sai bai rusa ka'idar ba sai yace fitar da wannan jinin istihaban yake yi ba kare alwala yake ba mustahabbi ne ta sake alwala saboda ya fita a halin rashin lafiya ne saboda ta tsare ka'idarsa sai ya yi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawili wannan shine ra'ayin Imam Malik akan wannan matsala sai kuma na uku da ya faɗa shine bacci bacci kuma kamar yadda ya gabata mun ji a sifar yanda baccin zai kasance wanda yake shine yake warware alwala na'am Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Nafi مولا عبد الله بن عمر كينان ان ابن عمر شوى عبد الله بن عمر دان سيدنا عمر كينان شي ما ترجمه تا غباتا غريمو كان ينام جالسا يا كسنتي yana bacci a zaune ثم يصلي ولا يتوضا sannan ya bacci ba zai alwala ba sannan ya yi sallah ba zai alwala ba saboda haka kenan baccin da yayi a halin sa na zama ba warware alwala yake ba me yasa saboda ba bacci ne wanda bisa al'ada zai zama tuni nauyi ba wannan ya kawo shi mutlakan ba tare da kaidi ba sawa'un baccin nan nasa yayi tsawo ko bai yi tsawo ba kamar yadda ya gabace mu a hadithin Anas yake sifanta halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa wannan zaman da suke yi ma wannan baccin da suke a zaune yana tsawaita tunda yace suna zaune suna jiran sallar lishani a wata riwayar ma a wata riwayar har aka zo aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutane mata sun yi bacci yara sun yi bacci ana tijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tsawaita sosai kafin ya fito har yazo yake cewa ba waɗanda suke zaune a cikin duniya suke ambaton Allah in ba ku ba a wannan lokaci kun zauna zaman da suke suna jiran sallah zaman zikiri suke yi saboda haka kaga lokaci ne mai tsawo kenan amma gashi an faɗi cewa suna ta yin bacci za ka ga wato haɓar su ta haɗe da kirjin su saboda bacci amma wannan bai sa sun sake alwala ba saboda sun yi baccin a hay'a wanda yake ba za ta sanya baccin ya zama to mai nauyi ba a hay'ar zama to haka nan ma aka rawaito wannan kutankucin wannan daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu sauran hukuncen abubuwan da suke warware alwala za su zo kowanne a makaninsa insha Allah a cikin wannan littafi amma nan waɗanda Imam Malik ya ambata su ne waɗannan guda biyu al-hadath wanda wata ran Abu Huraira shi da aka tambaye shi menene hadath din sai ya ce fusa'un aw durar yace shi ne bayan gida kawai akwai sauran hukunce wanda watakila a cikin tambayoyi za su bayyana kamar mutumin da ya kasance yana da tsarki kamar mutumin da ya kasance yana da tsarki sannan ya shakka ko alwalarsa ta kare ko ba ta kare ba hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wannan matsala an gina ta ne akan cewar gabar da ka wanke gabar da yake wajibin ta farilla ne idan ka samu mata lum'a sai ka zo kai mata wankan sunna wannan wanke wannan sunna ya wadatar ko bai wadatar ba wannan matsala ce da akwai sabani ta a cikin matabar Imam Malik cewar idan ya zamanto cewar yanzu kamar hannu tun daga saman dan yatsa har zuwa gwiwa wajibi ne a wanke shi to kuma idan mutum ya tashi wanke hannu ungin tsitsi sai hannun ba ana jin tsoron cewa ruwa bai je ko ina a cikin wanke hannun ba saboda haka za ta yi ya ballon to idan ya wanke idan ya zamanto cewa yayin idan yace ai yayin da yake wanke hannu a farkon alwala ya riga ya wanke hannun ya tsitsi to wannan wankewa sai a ce ai wankewa ne na sunna ba wankewa ne na dole ba wankewa na farilla shine wanda yake zaka yayin da zaka wanke hannunka saboda haka idan ka zo wanke hannunka har zuwa ganci har zuwa gwiwar hannu ka tsitsi hannunka ba idan ya zamanto an samu lum'a wancan tsitsi ce wanda kai ka kusa da wannan lum'ar ba an fahimta to shi yasa malamai suke cewa jigiran tsitsi hannu a yayin da mutum yake wanke hannunsa ne daga abin nan zuwa gwiwar hannu wato yayin da mutum yake wanke hannu bayan wanke fuska lokacin ne ya kamata ya tsitsi hannunsa in mutum ya haka ya fita da zakhilaf in kuma bai haka ba idan wanda yake ya riga ya wanke din a farko amma bai wanke shi a na biyu ba akwai daga cikin malamai da suke cewa babu komai tunda abinda ake nufi ta'minul jasad bil ma ta abin nan ta'minu a'za'il wudu'i bil ma ya zamanto gabaki daya gabobin alwala ya zamanto ruwa ya same shi tunda ruwa ya same shi ko a fuskar sunna ne ko a fuskar farilla ne maksudin shine ya zamanto an wanke shi tunda an samu wannan maksudin babu komai amma mutum ko yaushe mutum kai ihtiyafi ka fita daga cikin sabanin malamai saboda haka mutum ya maida hankali wajen wanke hannunsa din a lokacin da zai wanke ruwa hannu Allah ta'ala da sun ka sallah sai kure da tasu na'am wannan hadisin da ya magana akan zuwan khawarij ne da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa akwai waɗansu mutane da za su zo a cikin al'ummarsa mutum yace masa habbi yake ce ma yake cewa ɗayan ku zai rinka wulakanta sallarsa akan sallarsu da karatun qur'aninsa akan nasu karatun alqur'ani amma duk da haka za su fice daga cikin addinin musulunci kamar inda kibiya take ficewa a cikin abin da ta harba wanda wato kibiya irin gawa jini na wuce inda za ta zo ta shiga cikin abin ta fita har ma mai harbin ya tsaya ya duba ya dauko ya ga kibiyar tasa ya ga zai ga alamar jini ko ya ga alamar binnan irin wato abinnan abin da ke cikin tumbi abin da ke cikin dabba na abincin da ta tattauna zai ga alamarsa a cikin kibiyar ya ga bai gani ba wato bi ma'ana za su shiga cikin addinin musulunci su fita da shi ba su fita daga cikinsa ba abin da zai dan fare tare da su ba za su kama komai na addinin ba waɗannan an yi su zo sun wuce sai dai sifofinsu suna nan ba zai koru ba a samu waɗansu masu sifofinsu su ne suka kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya a waɗanda suka lokacin da fitina ta barke tsakanin sahabbai suka kafirta sayyidina Ali suka kafirta sayyidina Muawiya su ake cewa al-khawarij wanda sayyidina Ali ya yake su ne ba akan su kafirai bane duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fita daga cikin addini sayyidina Ali bai hukunci da kafircin su ba ya yake su ne saboda sun dauki makami suna karkashe musulmi kuma su ne suka kashe sayyidina Ali su suka kashe sayyidina Uthman kuma su suka yi kokarin shi su kashe sayyidina Muawiya shi Muawiya ya samu ya tsira to a ƙarshen zamani wanda suka dauki irin wannan sifa ta su suma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wannan hadisin zai tabbata gare su wato bi ma'ana ba sa fahimtar aqidar addinin musulunci ba su da ilimin addinin musulunci amma sun dauki addinin musulunci din shine ka tsawai ta sallah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku je wulakanta sallarsa akan sallar ku saboda yanda za su tashi su sallah mai tsawo su kusan kwana suna sallah su dauki karatun qur'ani su tsawai ta karatun alqur'ani amma a cikin zuciyarsu babu nasiha ga addinin musulunci babu itikadi na sahihi suna ganin dukkan musulmi kafire ne su shi to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin abubuwa na aqidun khawarij saboda ka wannan hadisin bayani take nan akan khawarij yake magana wanda su zo sun bayyana a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya kore cewa a kowane zamani za a iya samun su a cikin wannan zamanin in suka dauki sifa irin tasu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummar sa da ita mun fada a wannan darasin wancan darasin ko okay a karatun umdatul ahkam yanda yazo a hadisin abi hurairah tsigewa ake eh tsigewa ake dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa natqul ibt al fitratu khamsu yafi eh na karshe ce natqul ibt tsige gashin hammata abin da yasa hikimar yin haka saboda shi gashi ko shi kake aske shi yafi saurin fitowa kuma in ya fito din zai yi yawa to shi kuma gashin hamata miskilar sa idan yayi yawa yayi saurin fitowa to nan da nan abinda ake gudu na warin hamata din sai ya saurin dawo ma mutum domin wannan yana daga cikin abubuwa na tsaftar jiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma sunnar annabawan Allah ce to shi abinda hikimar da yasa aka ce a tsige shi kenan dan tsigewar zai sanya gashin ya zama to baya fitowa da sauri amma in fige wace maka zafi sai mai imamu Shafi'i ma zafi dan imamu Shafi'i yace sunna shine a tsige yake cewa amma wallahi ba ni da ikon tsige zafin yayi min yawa dan haka askewa nake saboda haka idan mutum ya aske maqsudi ya samu maqsudi bi ma'ana al-ma'ana ta samu amma bai aiki da lafz ba to ko yaushe ku a cikin sunna abinda ake so ka tara tsakanin al-lafz wal ma'na ka samu ma'ana amma baka samu lafzi ba yawa to akwai za zo mallam Umar akwai wannan idan mutum ya sanya fauda ta zamani irin wanda zai sa kawai sai ya share shi ta tafi to shi ma yayi amma wannan ba za a ce masa na tsufa dan ba tsigewa yayi ba sai dai ma'anar aski ce ma'anar aski ce ma'anar ta ma'ana aski ce sai kuma sai a koma ya zuwa ga nazar shin idan aka yi amfani da wannan hodar tasirinta wajen fitowar gashi kamar tasirin aska ne ita ma tasirinta kamar tasirin aska ne bi ma'ana domin aska abinda ya sa hikimar da malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a aske wajen da reza ko da aska ba saboda askewa da aska din ko reza yana sa gashi ya saurin fitowa to aka yi amfani da wannan hodar ita ma tana da wannan tasirin tana ɗaya ne gashin zai saurin fitowa in gashin ba zai saurin fitowa ba to gaga ya ɗan fi kusa da ma'ana fiye da amfani da reza ɗin na'am amma kar mutum ya ɗauka cewa al-maqsud abinda Allah yake nufi shine mana a je maka azaba da tsigewar zafin ake so ka ji ba zafin ake so ka ji ba hikimar ya zamanto wato an sa fitar gashi ba ta zamanto ta zo cikin gaggawa ba kuma gashin bai zo yadda zai zamanto ya yi yawa ba in wannan ya samu ba tare da tsigewa ba to maksudin da ake nema ya riga ya samu Allah ta'ala a'lam masallaci yana daga cikin abubuwan da suke wakafi ne bi ma'ana idan aka gina masallaci shikenan ya zama tona Allah an bayar da shi ga Allah ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba ba za a bada kyautar sa ba sai dai idan ya zama to amfanin sa ya kare amfanin wakafi idan ya zama to ya kare to me ya kamata a yi to a nan wajen shine malamai suke cewar za a iya a sayar da wannan wakafin sannan a mai da kudin zuwa wani wanda yake ya dace da sharaɗin wakafin da farko kamar misali za a iya sayar da wajen a je a gina wani masallaci din ko kuma a canza shi ya zuwa ga wani abu wanda yake mafi kusanci da ma'anarsa haba ba abin da yake mafi kusanci da ma'anar masallaci, domin masallaci shi wuri ne wanda yake duk abin da zaka yi a cikin sa ba zai kamata ba. Masallaci masallaci ne babu na biyun sa, ba shi da na biyu. Dan haka mafi sauki shine ya zamanto kan cewar wanda yake abin da yake yafi dacewa da shari'a shine a sayar da shi, sannan a hawala shi zuwa ga wani dangane da wani masallacin da watakila yaji abin nan shawarar da aka yi ne na cewar masallacin da ake sallah dan karamin can kafin a zo a bude wannan masallacin an yi shawarar za a mai da shi library, ɗakin karatu na addinin musulunci. Eh to wannan abin nan ijtihadi muka yi wanda yake idan ya zama cewar idan an rushe shi ko idan an sayar da shi ba zai iya samu a gina wani masallacin kamar sa a wani waje daban. To maimakon a toza maimakon ya zama to kan cewar kudin sun tafi akan banza, tunda dai me shi wani kusa ya samu sadaqatun jariya, sadaka wadda take mai gudana habbayan rasuwarsa, Allah kuma ya tabbatar masa da wannan lada. Marfa idan aka zo aka mai da wajen ɗakin karatu kuma karatun na Allah, aka zo aka sanya littafai na addinin musulunci mutane suka zo suna karatu, to manufarsa ta sadaqatun jariya ta tabbata bi idnillah. Sai dai idan zai yiwu ya zamanto an mai da shi masallaci a wani waje, to wannan min babu aula, domin a makwabtakan masallacai shi kansa yana daga cikin mafsada, yana daga cikin abin da yake kawo barna da rashin haɗin kan al'umma. To wanda ya tambaya in yana ya bayyana sosai dan saboda abin nan al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwur, in baka fahimci abu kuma baka fahimci matsala ba za ka iya hukunci akan ta. Shikenan ci gaba. Idan mutum ya zo zai yi tsarkin istijmar zai zo mana a cikin babi nan gaba adabul istijmar. In mutum ya zo zai tsarki da tsarkin hoge ko takarda ko makamancin wannan da hagu zai yi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kan cewa idan mutum ya zo zai yi istinja'i kada zai istinja'i ko istijmar kada ya yi da hannunsa na dama sai ya yi da hannunsa na hagu, kuma ba zai rike gabansa da hannun dama ba. To anan ne shine malamai suke sabani, to yaya zai yi idan mutum alal misali bawali ne, an ce ba za ka rike magudanar bawalinka da hannun dama ba, ko ba za ka katse ba za ka goge bawalin da hannun dama ba, saboda in baka yaya za ka yi kenan, dole dai tunda hannun biyu ake bukata ba yadda za a yi ka ce za ka goge bawalin, haka dole sai ka rike magudanar bawalin. To in ka ka rike magudanar bawalin da hannun hagu, kaga kenan hannun dama ya zamanto da shi za ka yi tsarki kenan. To shi ne dai malamai sun wasa kwakwalwa a nan wajen yadda ya kamata, kowa ya yi kokarin ya ta kawo abin nan. Al-Khattab Ibn Hajar shi ne ya fitar da khulasa da yake cewa wannan hanya mafi abin da yake mutum zai yi ya kamanta ya aiki da wani umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne idan ya tsuguna ya ɗauki dutsen ya riƙe dutsen da hannun dama, sannan ya kama magudanar fitsarin nasa da hannun hagu, sannan ya rinka gogawa a jikin dutsen. Ka gani bai rike da hannun dama, bai rike gabar jikin nasa da hannun dama ba, kuma bai yi amfani da hannun dama yayin tsarkin ba, hannun dama ne yake kawai yake goge bawalin ba, a hannun hagun ne yake goge bawalin, shi hannun hagu kawai rike dutse yayi, ba sai kake rike dutse ba kuma. Saboda tsari na wannan bai halatta ba, domin wannan ba magani ba ne na rashin lafiya ballantana a ce a yi amfani da
a yi amfani da kashin raƙumi ko bawalin raƙumi. An san kashin raƙumi da bawalinsa da najasa ba ne, amma dauɗa ne. Dauɗa ne. Dauɗa ne, to kuma bai kamata bai cancanci a karanta alƙur'ani a jikin dauɗa ba. Idan mutum ya yi haka, ana ji masa tsoron ma zai kafirta. Domin ka kafa karatun alƙur'ani a jikin abu wanda yake mai dauɗa, yana daga cikin rashin darashta alƙur'ani. Rashin darashta alƙur'ani kuwa akwai abin da mutum zai yi na rashin darashta alƙur'ani ya fitar da shi daga cikin addinin musulunci. Sannan kuma wannan ba wai magani ba ne, ballantana a ce mutum zai iya ijtihadi. Wa ba wanda yake abin da yake tsaye da lema a cikin gona ikon Allah ne. Saboda haka abin da kuma Allah ya nemi, abinda muke neman ijaba daga wajen Allah hanyarsa shine addu'a. Don haka abin da ya kamata a yi addu'a ba wani surƙulla ba, ba wani daga cikin makamantan wa'innan abubuwan ba. Don haka duk mutumin da ya fahimci wannan sun ya fahimci addini kare wannan, kuma ya gaya wa mutane da suka fahimci addini, ya gaya ma sauran mutane. A waɗanda su nema a yi musu addu'a saboda jaraba ko saboda wata buƙata, Allah ya biya musu buƙata. Ni wannan nema mai mata, akwai malaminmu da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani, yana nan a Makka yana kwance a shi da lafiya. Wannan mugun ciwon na daji kansa, yi masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa, Allah ya bashi lafiya, Allah ya gaggauta samun lafiya a gare shi, Allah kuma ya rayar da shi, ya taimaki addinin musulunci da shi, domin yana daga cikin bayin Allah salihai masu kokari wajen yaɗa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubutansu da karatuttukansu. Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya, ya inganta lafiyar jikinsa, ya warkar da shi daga wannan cuta, shi mai iko ne bisa komai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف شيخنا محمد من مرضه، اللهم آفه في بدنه، اللهم من عليه بالشفاء الناجع، اللهم من عليه بالشفاء العاجل، واشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم.